أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta Litinin 28 ga watan ainihin wato 10 watan Shawwal, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, da shekara 1445. A ci gaba da karatunmu na littafin Kitabut Tauhid, wallafa ta شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. من أتكم باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. من أتكمكما مسائل زام تاش مسألة ترى إن شاء الله عند وانا شيزي زام قراتونا 40 بتقص. أي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: المسألة التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى يوم إلى قيام الساعة. الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة: حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
نعم. ثم نجي مسألة لغدا تقص أكرات بايا أركشن ونن بابي دا آيوي دا آثار دا حديثي دا سكوتي. Sai malam yake cewa at-tasi'atu mas'ala ta tara al-bisharatu bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliya. A cikin wannan yana nufin hadisin can da ainihin wato ya ambata mana hadisin Muslim tare da wacce riwaya ta Abu Dawud, duk da shi malam ya jingina ta zuwa ga Al-Barqani hadisin Thauban. A ciki akwai al-bishri da cewa gaskiya ba ta gushewa gabaki dayanta, sai dai a samu cewa gaskiya ta yi rauni cikin wata al'umma ko wasu mutane ko wani yanki, amma ba za a ce kwata-kwata babu mai gaskiya ba a duniya, ba za a ce kwata-kwata babu mutumin kirki ba a duniya. Wurin da za ga galibi a cikin alfaz ɗinmu muna itlaqat, sai mu ce mutane sun lalace, sai mu ce rayuwa sai a hankali, babu mai gaskiya, babu rukun amana, babu kaza, ba a korewa gabaki daya, na Allah ba sa karewa, kamar yadda masu iya magana suke cewa. To kaga a wannan hadisin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi mansura la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta taquma as-sa'ah. kaga Allah maza sallama ya bayyana cewa akwai tawaga at-ta'ifatul mansura ba za su taba gushewa akan gaskiya ba tare da cewa galibin mutane sun fi yadda da ƙarya da rawaja al-batil a cikin al'umma amma wannan ba shi ya nuna cewa babu mutanen kirki babu waɗanda suke kan aqida ta salaf babu waɗanda suke kan manhaja da tsari da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dole za a same su lakinnahum kanu qilla yan kadan ne dama mafi yawanci za ga yawancin mutane sun fi karkata inda banna take shedan yana wato ainihin istighlalin zukatan su yana istijlabun hankalin su da tunanin su yana jan su cikin saban Allah shi yasa zaka ji gurare da yawa Allah yana yaban kadan ne wa qalilun min ibadi yashkur wa qalilun ma hum amma mafi yawanci wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikuna wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah saboda haka gaskiya ba za ta gushe ga baki daya ba kama zalafi ma mada kamar yanda ta gushe a cikin abin da ya gabata kaga lokacin fataratun min ar-rusul inna lokacin ainihin wato jahiliya ta farko an yi lokacin da gaskiya ta gushe koda akwai masu sha'awar ta amma ba su san ma yanda za su yi ta ba ko akwai wanda za ka suna sha'awar gaskiya suna kyamar bautar gumaka cikin mushrikan makka amma kuma ba su san ya za su yi su bauta ma Allah wannan yasa kaga baban Sa'id ibn Zaid wanda ya kasance dan uwan Sayyidina Umar ne mahaifin shi ya ta yawo gurin neman gaskiya so da ya tabbatar shi dai wanga abu da ake na bautar gumaka da bautar wani Allah da rayuwa ta fauda da yamutsi da hargitsi da fin karfi da jari hujja wanga ba tsarin Allah bane amma kuma bai san yaya zai yi me ya bauta ma Allah din daidai ba yaji ya shiga kristanci yahudanci kaza kuma su ma da ya ga dusan zuciyar su suke kamar yadda Salman al-Farisi yayi majusanci yayi yahudanci yayi kristanci duka dai yana a zuciyar shi ya san da cewa wannan addinin ba gaskiya bane har Allah ta'ala ya datar da shi zuwa ga musulunci shi yasa ake mai take al-ba'ithu an al-haqiqa mai neman gaskiya to da haka mu yanzu daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-asrul jahiliya yanki ba za a taba wani zamani da babu wanda suke kan gaskiya ba ba za a taba wani lokaci da babu waɗanda suke mu'minai akan wato ainihin manhaja ta Allah subhanahu wataala da manzon shi da annabawan shi ba sai dai a samu karancin su har zuwa lokacin da cikin manya-manyan alamomin tashin al-qiyama al-kubra Allah zai aiko iskar da za ta dauke rayukan duk wasu mutanen kirki duk mu'mini sai ta tafi da shi to kaga wannan kuma ai da ma bayani duniyar ta zo karshe a lokacin amma yanzu a halin tafiyar duniya da gudanuwarta ba za a taba raba duniya da mutanen kirki ba da waɗanda suka kasance suna bautar Allah akan yanda ya dace bal la tazalu alaihi ta'ifa bal ba zai gushe akwai wasu tawaga akan wannan gaskiyar da wannan addinin na hakika da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba kamar yadda waccan wato ainihin riwaya ta bayyana wadih al-ashira al-ayatul uzma wato aya mafi girma aya anan ina nufin al-ibra abun lura abun la'akari mafi girma a cikin wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ambata annahum يعني الطائفة المنصورة مع قلتهم ضد كسنش ورباس ديوا لا يضرهم من خذلهم وان دي يتابد سو يتي بزي يد سو با يتي بزي يتي مكام سو با يتي بزي كاو مسلو كي با كودا كيلة انقوان سو نيكوشو غوان سو كوكا زادن سو حكم بزي توتد سو با كأيتن سو درشن يوان سو بزي سن يامس روني da sanyin gwiwa ba wala man khalafahum hakan nan wanda ya saba musu baya cutar da su dan wani ya ce shi abinda suke kai ba shine gaskiya ba abinda suke da'awa zuwa gare shi ba shi zai bu ba wannan ba zai cutar da su ba dama wanda yake kan ƙarya shine yake ruduwa da yawa dan yayi wato yawan ya zamanto mishi wata garkuwa, yawan ta zamanto mishi wata kariya. Amma wanda yake kan gaskiya, ai gaskiyar ta ishe shi. Alhaqqu ablad, ita kadai take kwalliyantar da kanta, ba ta neman taimakon ƙarya, domin laysa bainal haqqi wal batili illa al batil. Don haka dan wani ya ce ba zai yi da su ba, ko ba zai taimaka musu ba, ko ba zai yi irin nasu ba, hakan baya sa su yi rauni. Wannan akwai abin lura a ciki. Kuma tunda al-da'if al-mansura din nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sifofin su wanda suke kan abin da yake kai da shi da sahabban shi, ko to duk wanda ya tsaya akan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya bi shari'a ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zaka ga yana yin kyakkyawan karshe. Zaka karshe dai wato al'amura suna dawowa hannun shi, domin lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamu. To saboda haka wannan ibra ce babba, shine ta'birin ta da al-aya al-hadiyata ashara, mas'ala ta 11, anna zalika ash-sharta ila yawm al-qiyama, wannan sharadin na cewa la tazalu da'ifatun min ummati 'ala al-haqqi mansura la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum, wannan sharadin yana nan, yana ainihin wato dogewa a cikin su, yana istimrari da tanfizi har zuwa tashin al-qiyama. Domin yace hatta taqumu sa'a aw ila qiyami sa'a, ba za su gushe akan gaskiya ba, taimakon Allah na tare da su har zuwa tashin al-qiyama. Duk wanda ya nufe su da sharri, sai Allah ta'ala ya juyar da sharrin ya koma kan shi. Duk wanda ya nufi ya kuntata musu, ko da sun shiga wani kunci da matsatsi na dan lokaci, jarabawa ce, in suka cinye jarabawa ƙarshe tsananin da kuncin da matsatsin zai koma ga waɗancan da suke takura musu. Kamar yadda kaga da a wasu sunna yadda ta fara, ai mun buga misali daga ahli sunna, ana kuntata musu, ba a cin yankansu, ba a siya daga gare su, ba a saida musu, ba a ba su aure, ba a auren nasu, ba a kaza, ba a kaza, kai ta kora su daga guraren aiki da garuruwa. Amma ƙarshe yanzu kuma Allah ta'ala ya ba su tamkini, ya ba su izza, tare da cewa wasu suna nema su yi sakaci, su bar wannan sunnar da wannan aqidar da Allah ya ɗaukaka su a kanta, su riƙe wani abu na ainihin maja ko ni interfaith don su faranta ma waɗan bid'a ko kafiri rai, to wallahi mutum zai kaskanta. Sayyidina Umar ya ce, mu mutane ne da muke wa kaskantattu ne, kunna adillah, fa'azzana Allahu bimadha bil islam, wal islam huwa al istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal khulus min ash shirk. Kaga aqida ta shiga. Sai ce, famahma btagaina al-izzata bighairi ma a'azzana Allah bihi adallana Allah, da zaran mun shiga neman ɗaukaka, neman muƙami, neman suna, neman matsayi, neman izza cikin wani abin da ba da shi Allah ya ɗaukaka mu ba, sai mu shiga cikin ƙasƙanci, sai Allah ya wulaƙanta mu. Don haka idan kana so ka samu izza da buwaya, kana so ka samu ɗaukaka da nufuzi, ka riƙe sunna, ka riƙe Ƙur'ani da sunna, babu wata daraja face tana cikinsu. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لك القرآن شيني درجة مؤمني شيني عز مؤمني سنة منزل الله صلى الله عليه وسلم دا عقيدة إتتي شرف تنشي إتتي جرمنشي دا متن تنشي دا غزاران كاسل لبيدة تكين ستو فشيكي نن باب وتدرجة babu wata kima, babu wani mutunci da zai rage ainihin wato a tattare da su. Athaniyata ashara, ma fihi min al-ayat al-azima, abinda ke cikin wannan kissa na ayoyi masu girma shine mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta bayyana ta auku a cikin wannan hadisi. Minha, daga cikin waɗannan ayoyi, ikhbaruhu bi anna Allah zawa lahu al-mashariq wal magharib, labarin da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya bayar cewa Allah ta'ala ya tattaro mushi ko ya matso mushi da ainihin gabacin duniya da yammacinta, duk garuruwan da suke mashriq da garuruwan da suke maghrib, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kusanto mai da su, ya ainihin tattaro mai su a gaban shi. Allah ta'ala ya nuna mushi abubuwan da za su faru a cikin waɗannan yankuna, da yanda musulunci zai yi sansani ya yi rimi, da yanda musulunci zai kafu ya tabbata a cikin waɗannan yankuna. Wa akhbara bi ma'ana zalika, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ma'anar haka, na cewa za a kwace waɗannan dauloli, daular Iraq ta Kisra da daula ta Sham ta ainihin wato Hirakal, su kasance a ƙarƙashin daula ta Musulunci, ƙarƙashin gudanarwa na addini. Fa waqa'a kama akhbara, shi abun ya auku kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. Dan duk abin da Allah ya nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a mafarki ko a farke, wannan abun gaskiya ne, domin shedan baya mai talabbusi ko ya mushi talbisi. Shedan baya bujurowa Annabi sallallahu alaihi wasallama a sifa ta wani mala'ika ko wani abu makamancin haka. Bi khilafil janubi washimal, sabanin kudancin duniya da arewacinta, musuluncin ya shiga amma ba kamar yanda yayi sansani a gabas da yamma ba, shi yasa sai bi ambaci kudu da arewa ba. Sai yace inna allaha zawali al-ardh hatta ra'aytu mashariqaha wa magharibaha, shi Allah ya matso mun ko ya tattaro mun da kasar duniya har sai da na hango gabacin duniya da yammacinta. Kuma a wancan lokacin kusan ka iya cewa janub da shimal kusan ka Allah shay ba ambatan su, ba su da wata kima da wani nufuzi a bangaren abin da ya shafi istiratijiyya ta yaki ko istiratijiyya ta kasuwanci ko istiratijiyya ta hadara. A wancan lokacin ta abin da ya shafi dabaru da ainihin kayayyafin madafin iko sun tattaru a gabas da yamma, sun tattaru a ainihin Kisra'iyawa da ainihin Hirakilawa. Kun gane wannan ai? To sai ya ambaci al'ahammu din, aka ambaci al'ahammu al-muhimmu, ba shi da wani mahimmanci a gurin, saboda kasancewar duk abin da ake nema a cikin janub da shamal akwai shi da ƙari a cikin wato ainihin masharik da magharib. Daka kenan idan aka ce ga abin da yafi, ba a kallon addun, ba a kallon wanda yake a ƙasa, tare da cewa daga baya musuluncin sai da ya mamaye ya shiga ainihin sharqan wa gharban, januban wa shimala, ta izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ikhbaruhu bi annahu u'tiya al-kanzaini, to kuma labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa an bashi taskoki guda biyu, al-abyada wal-ahmar. Muka ce al-abyad shine taska ta azurfa, wanda shine taska ta Hirakalawa, da kuma al-ahmar wanda shine taska ta ainihin wato zinari, ko wanda ita ce taska ta ainihin wato ta Kisrawa, waccan ta Rumawa, wannan ta Kisrawa wato Irakiyawa, wanda Iraq da Iran da Paris duk lokacin abu ɗaya ne. Su sun fi amfani da al-dhahab, su suke da al-dhahabul madrub wanda shine ad-dinar, waɗancan suke da al-fiddatul madruba wanda ita ce ad-dirham. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani taskokin nan guda biyu, domin idan ka kwace gari ai ka kwace tattalin arzikin su. To Annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin jagorancin wato khulafa'u din shi, an kwace Roma, an kwace Farisa, daka sai ya zamanto da su da abinda suka mallaka ya zama karkashin gwamnatin musulunci. Dan har a lokacin sayyidina Umar da aka fasa Iraq, aka karya Kisra, aka tarwatsa shi, ya tsere ya bar ainihin rigar shi ta zinariya da silken shi na zinari da hular shi taj din shi na zinari da ma'adanai da ainihin takobin shi wanda take da kube na zinari da han ita kanta ma an ce wato ainihin as-saifu az-zahabi ce. Sai da aka zo da su har gaban sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda, wanda ganima ce wanda take latunsa a cikin addinin musulunci. Wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi thalathatayn, da kuma labarin da Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya bayar akan cewa an karba addu'ar shi dangane da abubuwa biyu da ya roka mawa al'ummar shi, na cewa Allah ba zai halaka su da fari ba, ya aiko musu fari ko wata annoba da za ta halakar da su gabaki daya. Allah ya ce ya amsa an samu fari a wani yanki ko a wani gari ko a wata kabila ko a wani zamani, amma ba zai yiwu fari ya game wannan al'umma ya mata ainihin wato daukar kaza, ainihin wato shaho ba, ya mata daukar karam mahaukaciya, ya kasance duka kowace kowane mutum daga cikin wannan al'umma ya halaka karkashin fari ko karkashin tsunami ko karkashin ambaliya ko karkashin wata annoba da gaskin annoba. Amma an samu wani yanki ayi annoba, an samu wani bangare ayi fari, an samu wani yanki ayi girgizan kasa da tsunami, an samu wani yanki ayi ambaliyar ruwa ko gobara ta wuta ko wani abu makamancin haka, ko wata guguwa ko wata iska ko wani annoba na rashin lafiya da ta kashe mutane, amma ba wai ala wajhi al-isti'sali ba, ba za a kakkabe a tuge kututun mutane gabaki daya sakamakon wannan annobar ba, wannan an amsa wannan addu'a. Da kuma abu na biyu na cewa Allah ba zai sallada ma wannan al'umma wani maki na waje ba, wanda zai zo ya mamaye garin ya kwace jagoranci da shugabanci da izza da buwaya ta musulmai ba. Ko da wani hakan zai faru kamar yadda muka yi bayani, zaka tarar da naka ce ba da kai, sai ka tarar da gurbatattun musulmai munafikai daga cikin ƴan shi'a, daga cikin zindiƙai, da su ake hada baki da kafirai a ainihin gallaza mawa musulmai, a kai musu hari, a kashe na kashewa, a kama na kamawa, a yi kaza. Amma wani kafiri daga waje bai da dama, musulunci na mai kwarjinin da zai ce ba zai iya shigowa cikin musuluncin ya ce ya kwace musulmai ba, ko ya kwace gwamnatin musulunci ko kasashen musulmai ba, sai da haɗin baki da ainihin wasu kafirai, ko kuma a ce an dan samu wani yanki wasu kafirai sun kwace, amma ba wai a ce duka gwamnatin musulunci kafirai sun kwace ta koma hannunsu gabaki ɗaya 100%. Allahumma sai dai irin haɗin baki wani gurbataccen musulmi ya haɗa baki da wani kafiri, ko da a ce shi musulmin shi ne shugaba, a dinga tafiyar da ainihin wato al'amuran cikin masalih na kafiri, waɗannan suna faruwa. Wa ikhbaruhu bi annahu muni'a thalitha, da labarin da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya bayar da cewa an hana shi abu na uku da ya roƙa ma wa wannan ainihin wato al'umma din, aka hana shi aka ce to shi fa wannan abun sai ya ainihin wato sai ya auku a cikin wannan al'umma, shine rarrabuwar kai da yawan tashin hankali da yawan fadace-fadace da zai dinga gudana, a yi juyin mulki, a kwace mulki, a kashe waɗancan ƴan tawaye su bayyana, ƴan khawarij, ƴan inani, wannan kuma ba zai gushe ba. Kun fahimta ko? Wa ikhbaruhu bi wuqu'i as-sayfi, gashin da labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da cewa takobi za ta auku a cikin wannan al'umma, ma'ana yawan kashe-kashe, domin alatul qatli as-sayfu hiya al-muqaddama fi dhalika al-waqti, wa annahu as-sayfu al-muqaddam wa annahu la yurfa'u idha waqa'a, kuma yaki da fada ba zai taba ba za a dauke shi ba a cikin musulmai in aka daura shi, wato fitina kenan. Fitina shine fada tsakanin musulmi, ta shugabanci ne, ta kabilanci ne, ta ainihin wato kaza ne, to za a yi ta yin wannan, sai dai ya dallafa, amma ba zai tafi ba gabaki daya. Wa ikhbaruhu bi ihlaki ba'dihim ba'da wa sabi ba'dihim ba'da, da labari da annabi ya bayar da cewa a sashin musulmi za su dinga halakar da sashin su ta hanyar kisa, za su dinga kama sashin su a matsayin bayi, an yi fitina su dauke shi kamar wani jihadi. Wa khawfihi ala ummatihi min al-a'immati al-mudillina, da kuma tsoron da annabi sallallahu alaihi wasallam yake jiye ma al'ummar shi daga shuwagabanni masu fatarwa, jagorori masu halakar da al'umma, waɗannan shuwagabanni waɗanda suke da shugabanci na mulki na kujera, ko masu shugabanci na ilimi na ainihin wato da'awa, waɗanda suka kasance ƴan bid'a batattu, waɗanda suke kira ala abwabi jahannam, a'adana Allah ta'ala min sharrihim wa kaidihim wa makrihim. Wa ikhbaruhu bi dhuhuri al-mutanabbi'ina fi hadhihi al-umma, da labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da bayyanar waɗanda za su dinga da'awar annabtaka, shine mutanabbi'ai, masu cewa su annabawa ne bisa ƙarya a cikin wannan al'umma, wanda kuma abin ya faru ya auku tun daga kansu Musailama da su ainihin wato Sajah bintul Harith at-Tamimiyya da su ainihin wato ainihin Tulayha al-Asadi da sauransu, tare da cewa wasunsu sun tuba, su Mukhtaru Thaqafi waɗanda suka halaka a cikin wannan da'awa da su Musailama suna da yawa, tare da cewa ya ambaci za a samu mutum 30 ko kadhabina 30, sai dai muka ce in aka ce lissafawa za a yi ta yi, duk wanda ka sani sai sun fi 30 ɗin, lakin waɗanda suka shahara kuma da'awar tasu ta yi tasiri, wanda suke da ƙarfin da aka yi yaƙi da su, ba ire-iren wanda muka yi ta buga misali su wani Mustafa Dokoko da wane ne, ba su ake magana ba, ana magana su Musailama, Sani Mukhtaru Thaqafi da sauransu, waɗanda suke da'awar tasu ta yi tasiri, suna da mabiyan da suka yarda da cewa su ɗin annabawa ne. Na'am, sai yake cewa wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifatil mansura, da labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar kan cewa at-ta'ifatil mansura za su ci gaba da wanzuwa har zuwa tashin alkiyama, ba za su yanke ba, ba za su gushe ba, ba za a yi lokacin da babu su ba,
wa kullu hadha waqa'a kama akhbara, duka wadannan abubuwa sun auku kamar yanda manzon Allah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ya bada labari, ma'a anna kullu wahidatin minha, tare da cewa kowane ɗaya daga cikin wa'innan abubuwa min ab'adi ma yakunu fil uhuli, yana cikin mafi nisan abin da zai iya kasancewa a hankalci, wato yana cikin abubuwan da suke mustahilatin ne ko kuma mustaba'adatun ne a hankalci. A hankali ba zai yiwu ba musulmi ya yadda da cewa wai akwai wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A hankalce ba zai yiwu musulmi ya dau makami ya kashe dan uwan shi musulmi har ya dinga kabbara yana ganin yayi jihadi ba, alhalin an hana shi hatta zagin dan uwan shi musulmi yayi, an hana shi ya mai hatta maganar da ba zai ji dadin ta ba, an hana shi ya cutar da shi ko ya wulakanta shi ko ya mai ƙarya ko ya raina shi ko ya sallama shi inda za a wulakanta shi ko a cutar da shi. Kaga ashe da zaran kaga musulmai sun fada cikin wannan kaskantaccen hali, to sun saki koyarwa ta annabin su ne, sun saki karantarwa na addinin su ne, sun saki shari'a ta mahaliccin su ne azza wa jalla. Na fata an gane wannan. Amma indai musulmi zai tsaya akan al-Islam, zai tsaya akan al-Qur'an, zai tsaya akan as-Sunna, zai tsaya akan manhaji na ainihin wato mazanjiya, ba yanda za a yi musulmi dan uwan shi yayi kuka da shi. Ai annabi ya kamanta mumini da cewa kamar ice ne wanda baya kakkabi baya cutar da al'umma, karshe ya fassara da icen da biyu. Mumini baya cutar da musulmi dan uwan shi, baya cutar da shi. Al-thalithata ashara, hasruhu al-khawf ala ummatihi min al-a'immati al-mudilli, killace tsoran da annabi yake ma al'umma shi da yayi akan shuwagabanni ko jagorori ko malamai masu batarwa. Kaga da yace inna ma akhafu ala ummati al-a'immati al-mudillina, kaga inna ma adatu hasrin wa qasr, kamar ya nuna ba abin da yake jiye ma al'umma tsoran fadawa ciki face fadawa cikin koma da tarko da rudu irin na gurbatattun malamai waɗanda suka kasance masu batar da mutane masu wato jan mutane zuwa ga ainihin halaka. Domin al-mudhillin ma'anar shi shine asara ta addini da aqida, wanda ita ce mafi girman asara, wanda ya rasa dukiya fil mali ta'wid, wanda ya rasa ya'ya hunaka ta'wid, wanda ya rasa kaza akwai ta'widi in yayi hakuri kuma akwai mi akwai ladara na gobe al-qiyama, ko a duniya Allah zai maye mishi abin da ya rasa, sannan kuma a lahira Allah zai bashi lada in yayi hakuri. To waye zai rasa addini kuma a ce yayi hakuri? Kaga babban asara shine mutun ya rasa addinin shi. Addinu ra'sul mali fastamsik bihi fadaya'uhu min a'zamil khusran, mafi girman asara shine mutun yayi asara addinin shi. Amma duk abin da ka rasa a duniya Allah yana iya maye maka mafi alkhairin shi ma a duniya. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, amma in ka rasa addini baka tuba ba to babbar asara ke. To akwai malamai wanda muna mun rakkaza akan malamai, domin al-a'imma anan yan ana fassara su da malamai in bid'a, su ne wanda suke farautar aqidar mutum, suke farautar addinin mutum, su sace maka imanin ka, ma'ana su raba ka da shi, su raba ka da aqidar ka, su saka dinga faɗin maganganu miyagu akan haƙƙin Allah da manzansa. Ku duba yanzu abin da yake ta wato ainihin trending cikin social media, yake ake tarawaja shi kan qadiyya ta iyayen ma'aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutane na ta halaka, wasu na ta faɗin kalmomi na ridda. Akwai wanda jiya ake nuna mu rubutu yayi cewa ba zancen wai aya ko hadisi ba, ko Allah ya sako da kanshi yace iyayen ma'aiki suna wuta yace sai sun ja, ba za su karɓa ba sai sun yi gaddama. Kaga wannan me wani kalan kafirci ne, wani kafirci ya wuce wannan, wani kafirci ya wuce wannan. Ba zancen wai annabi ya ce ba, ba zancen a ce Qur'ani ya ce ba, Allahn da kanshi da zai sauko. Kaga wannan ayya mafi na banu Isra'ila, ko tunda sun ce in ya zo, ko in ya faɗa ma'anar maganar su za su yi imani. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahara, kaga hatta na nuna idza ra'aw Allah ta'ala jahratan sayusaddiquhu wa yu'minu bihi. Amma wannan cewa koda Allah ne ya sako da kanshi, su ma mushrikan Makka ya cewa suka yi auya a ce billahi wal mala'ikati qabila, wato kila a gwada in akai hakan wala Allah si imani in Allah da kanshi da mala'iku suka zo to shi cewa da Allah zai sako da kanshi yace iyayen ma'aiki suna wuta iyayen manzo sallallahu alaihi wasallam yace ba za su yarda ba to wa yake bauta ma wake ba Allah yake bauta ma wani to wallahi akwai abun tsoro cikin al'umman mu akwai abun tsoro da yawa an zo lokacin da annabi yace mutun yusbihu mu'minan wa yumsi kafira ويمسي كافرا ويصبح كاين ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا متن يا مريت يانا مؤمني كافن سافيا يا زما كافري يا واي غري يانا مؤمني كافن يما يا زما كافري كما دكا غالبي ابوندا هرشي كي فرتاوا تاره دا cewa shi harshe na fassara abun da ke zuci akida ce suka nade a zuciye su ta kafirci ba komai ya ja musu ba kuma gurbatattun malamai dan tariƙar da zai zo yana magana kan ma'aiki iyayen manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ƙarya ce yake yi kawai ƙarya ce yake yi bayan shi da shehin shi ma ya rubuta cewa iyayen ma'aiki suna wuta in yasi ya faɗa haka a cikin littafin shi ya faɗa haka to amma ba za su iya fito da wannan ba su dai burin su kawai soyayyen mutane kusan har yanzu akwai wanda da atifa suke addini abinda zuciyarsu ta yi musu fatawar yayi kawai shine addini a gurin su abinda zuciyarsu ta yi musu fatawar ba haka bane ba shi bane addini tun daga wannan ya fayyace karara cewa ko annabi ne ko Allah kai da kanshi shi Abdul Inyas ya ce ko annabi ko yace ko Muhammadu bai ma kira shi annabi ba sallallahu alaihi wasallam yace ko Muhammadu ya taso daga kabarin shi daga Madina yace kaga wa'innan nu'ut ne wanda suke zahira ko la ba zai taba daukan wani ba in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ta kan in ya sai su tattaka wuyan shi to wanga shi Allah ma gabaki daya ka cokan to malam inda za ka gane muna cikin ghurbatud din na cikin bakunci cikin addini akwai da yawa miskinai ne ba su san inda aka dosa ba ba sa karatu da'awa ta yi karanci duk yanda ake cewa akwai kafafan watsa bayanai da wane ne wato akwai karanci tunda ai sai mai kishin abun ne zai zo ya siyo ya daura a gidan shi ya kafa paragol din ya kalla ya ainihin wato kamo tasha a radio ya saurara wani shi wannan ba shine a gaban shi ba shine a gaban shi rabbi salli arabi'ata ashara at-tanbihu ala ma'ana ibadatul awthan fadakarwa akan menene ma'anar bautar gumaka kaga ai da yawa sun dauka sai mutun ya tasa gunki a gaban shi ya mai sujada shine ya bauta ma gunki shi ko bautar gumaka tana aukuwa hatta ga wanda yake salloli guda biyar hatta ga wanda yake azumin ramadan hatta ga wanda yake umara yake aikin haji hatta ga wanda yake fitar da zakka yake sada zumunci yake kaza kai wani wallahi bai san wa yake bauta mawa ba wani san zuciyar shi yake bauta mawa wani shehin dariƙa shi yake bauta mawa wani malamin mazhabar shi yake bauta mawa wani shugaban kungiyar shi yake bauta mawa wato shi kafirci ba wata sifa ce a goshi ba sifa ce ta aiki sifa ce ta kudiri duk wanda ya shiga ciki to sumagiyar kan hanya ce sai ta fada cikin shi amma sai dai ala ta'ayin ba sai ka zo ka ce wani kafiri bane dan yayi kaza wala Allah yana da uzuri na jahilci tare da cewa shi ma uzurin ai mun yi bayani cikin karatun kashfush shubuhat ko kan cewa shi kanshi al'udhru bil jahl lahu dawabit lahu quyud ba haka kawai ake itlaqin shi ba kowa ya tabargazan shi a ce mai uzuri da jahilci ba sai yiwu dan haka akwai ma'anar ibadatul awthan menene ma'ana ta ainihin wato bautar gumaka tunda a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace hatta ya'budu fi'amun min ummati al-awthanaku ina ya magana take ne bi nassiha wa fassiha hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan har wasu tawagu daga fi'am jam'in wato ainihin fi'aku har wasu tawagu bangarori na al'umma ta su bauta ma gumaka kuma amma mun ambata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shedan ya fudda tsammanin a bauta mishi cikin jaziratul arab da haka ma'ana abinda ake nufi bautar gumaka irin waccan ta su Abu Jahal ta tafi ta zama tarihi a cikin wato jawu na musulmai dai ba zai yiwu a dawo da gunki a kafe shi a bauta mishi ba amma sai dai bautar gumaka da wani salam tunda ya ce Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu min dunillah kina ibadatul quburi ibadatul awthan duk da bagunki ne mai hanci da kunne ba amma masu zuwa adriha da ainihin wato qibab na kaburgura suna bauta mawa shehunan dake ciki da su Abu Jahal duk daya ne gunki suka bauta mawa sai dai wancan gunki ne da aka sassaka wannan kuma gunki ne da yake ajiye kawai akwai wanda ke bautar wani gunki na ma'ana wanda shi ba wani jiki bane ba ba kabarin bane ba kaza bane amma shi dai kawai yana bautar ra'ayin shi yana iya fifita abin da yake so akan na Allah da manzon shi kaga wannan shi ma ya bauta ma wani gunki wanda yake na ma'ana akwai su da yawa to shine abin da yake magana akan wasu za su bauta mu goma ka cikin al'ummar shi mallai ce to ka fahimci menene bautar goma kan nan ba sai wanda ya bauta ma Lata da Uzza da ainihin Hubal da Manata shine ya kasance mushriki ba duk wanda mutun ya bauta mawa ba Allah ba koda mala'ika ne ya bauta mu gunki amma ba mala'ikan ne gunki ba ko koda mala'ika ya bauta mawa ya bauta mu gunki koda annabi ya bauta mawa ya bauta mu gunki amma ba annabin ne gunki ba ita bautar tashi ko ita ce tunda shi annabin bai ce a bauta mushi shi mala'ikan amma menene wala ya'murukum an tattakhibul mala'ikata wan nabiyina arbaba ya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun daka bautar tashi kaga ita ma nan ma'ana ce ita ce gunkin amma shi mala'ika bai yadda a bauta mushi ba annabawa ba su yadda a bauta musu ba salihan bayi bi ma'ana al kalima ba su yadda a bauta musu ba ulaika alladhina yad'una يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الله كشريعة الدم وسيم تاشي بياني أكن سحري إن شاء الله سيئة إن شاء الله